annan a sura ayan nan ta sura bagara ta bayyana cewa diya na wajaba a kansa in aka yafe masa a can an yi bayanin gurgurdanta sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana katalan akwai wani kisa cewa akwai wani kisa tsakanin kisan amdo da kisan kuskure ana kiran wannan shibhal amdi shibhul amdi shi ne ya kashe shi da abin da baya kisa galibi amma da gangan ya doke shi da wannan abin amma dai wannan abin ba a san yana kisa ba kamar dan guntun sanda ne ya daga ya fada masa duka daya ba wai ta dukansa ba har ya tsumar da shi har ya kashe ba irin wannan ba duka daya amma sai Allah ya kaddara sai ya fadi ya mutu daga wannan dukan daya falaki sasafe to irin wannan ba a cewa ai kisasi bari za a bada diya kamar diyar kisan gangan kisan da aka yi da gangan a wajen sifa da kuwa kamar kuma kisan da aka yi na kuskure a wajen ajali da kuma cewa waɗanda za su ɗauka a subansa ne ba shi za a ce ya biya ba kisan shibhul amdi da kisan amdo su suka fi kamata da a ce a fita musu da kafara fiye da kisan kuskure wato aiki da mafhumi na muwafaka wanda yake aulawi wanda anan imamin Shafi'i yayi aiki da shi amma imamu Malik radiyallahu ta'ala anhu shi bai aiki da mafhumin nan ba shi yasa shi a wajensa kafara a kisan da aka yi da gangan in an yafe ba wajiba bace amma dai an so ne a yi kafara yanda mai mutasar yake faɗa ko an so ne a fidda kafarar amma ba wajibi ba wajiba bace to lokacin yayi ko alam da
kuma ba a ci masallaci ke jiya wai fi ar salat farata
wato sai kinda da san da ya tabbata liman yayi rukunin da yake gaba sannan shi ya zo da shi yawa shi yasa sallata sa sai ya tafi da ita bisa kirdado kada ya wani abu wanda yana hanyanta a wiya huce liman to kada ya yi wannan ai wato abinda ake nufi addinin musulunci wani lokacin Allah sai ya kawo mutumin da yake kafiri ma amma ya abinda yake taimakon addinin musulunci ba mamaki ka samu kafiri ya gina masallaci ya taimakon addinin musulunci ne ba mamaki ka samu kafiri yawa musulmi ya haka wa musulmi rijiya ya haka rijiya ga musulmi ai taimako ne a bisa addini shine irin wannan abinda ake nufi to
adi ane ayyudiya
da manoma ne da ne
kenan
to misali wato za a ce duk su hadu su ba da diya amma kowanne a cikin su za a ce kafara kowanne a cikin su za a ce kafara ita diyan ne yanzu misali an ce dinari 1000 to idan a dinarin za a ba da ita an fada cewa dinari 20 yayi ka daidai da oza 3 to 20 a cikin 1000 guda nawa ce guda 50 ce ko shi yasa oza 3 sau 50 oza 150 ta yi daidai da dinari 1000 zinari wanda ya kai oza 150 to ta yi daidai da yayi wato yayi daidai da dinari 1000 tunda 20 yayi daidai da oza 3 20 ko sau 50 shine daidai da 1000 kaga oza 3 sau 50 150 kenan to yanzu ozar in an ce tana wajen dinari 1300 masalan kaga 1300 a dala 1300 sau 150 shine ya kai shi yasa sai aga kudin sun tafi cancan miliyoyin da yawa ko miliyoyin da yawa ya yi 1300 sau 150 kaga 1100 kenan ko sannan ga 50 1100 da 50 ga kuma 300 to kuma aka mayar a naira kaga miliyoyin sai ya zama sun haura kenan amma tunda yake ba cewa aka yi lalle da dinari ba ana iya biya da dirhami 1012 dirhami 1012 shi kuma aka raba maitan ya kai nawa sai a duba a ga an raba maitan ya kai nawa 100 da 200 guda nawa ce a cikin 1012 to sai a lissafa a gani an san oza 21 ita ce daidai da dirhami 200 to sai a yi wannan sau 21 din abin da aka samu wato an raba 1000 da maitan da 1012 an raba da 200 kaga inda da 100 ne za a raba ya zamo nawa kenan 100 da 20 kenan ko idan da da 20 da da 100 ne amma da 200 kaga ya zama 60 kenan to ya zama so wannan oza ta azurfa 21 sau 60 shine yake ya bada wato dirhami 10,012 ehin 21 sau 60 20 sau 60 120 ko ya dubu da 200 ko ga kuma 20,260 kenan to yanzu an ce misali oza tana wajen dala 22 to wannan za a yi sau dala 22 sannan kuma a dawo da ita a kudin naira to
Allah ya sa kamar amin sai kuma samar wani yankin cikin da yake kansa
jirari ya sa kuma ba shi eh shoti jani ya faɗa din mai kirarin shehun taka da ƙarya to karshen ta ba zai mutu mummuni ba zai mutu musulmi ba
wannan
sai kashi sallama a jami'an mutane kan wanda ba sa kulawa da sahu a sallah sai dawo kawai cike da sauri wannan yake da tsayawa eh to ai wannan koyo shi ma'ana faɗa ai cika sahu yana cikin cikar sallah yasa wato me banda suke barin cika sahu ai kamar suna tauye sallar su ne wasu ma malaman suka ce sallar su ma gaba ɗaya ba za ta yi ba to wajen gado ita ce uwar uwa ma'ana ita uwar uwa ita ce nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da cewa za ta yi gado ita uwar uba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba samun wani ba tunda aka faranta aka shar'anta gado da ya mutu yake ya bar uwar ubansa wannan bai faru ba sai zamanin sayyidina Abubakar zamanin sayyidina Abubakar ne aka samu musulmi ya mutu ya bar kakarsa uwar ubansa yace to ke manzon Allah bai mana bayani akan ki ba amma dai gashi kuma ke ke ce ma zai gaje ki tunda jika dan da namiji ai zai gado ko yadda ce namiji ai za ta gado yadda amma kaga dan ya ba zai gado ba ita uwar uwa shi jikan ba zai gaje ta ba amma ita ce aka ce za ta gado sai za sai na Abubakar ya ce to shikenan amma yanzu tunda ke har ma ta wani wajen za a ga kin ficancanta a ce an baki gado tunda ke za a gaje ki wadda ma ba za a gaje ta ba an ce a bata gado to ke ma a baki sudusun in kun haɗu sai a baku sudusun ku raba tsakaninku kuma wannan ne yasa aka ce idan ita kaka uwar uwa ya zamo ta haɗu da ta wajen uba uwar uba amma ya zamo ita ta wajen uwar ta fi kusa ce kamar ita wannan uwar uwa ce ita ta haifi uwar da ta haifi mamacin ita ko wannan ta haifi uwar da ta haifi uban mamacin ne to ita uwar uwa sai ta kori uwar uwar uba yawa amma idan ya zamo akasin haka ne kamar ita wannan uwar uwar uwa ce wannan ko uwar uba ce to sai a ba su su da sun raba shine fa in kana tilati min jihatil ummi aqrabahuma hajabatil lati min jihatil abi wa in kana tilati min jihatil abi aqrabahuma fa innaha la tajibul lati min jihatil ummi to sai su ga ci dai ba da wata larura ba ya zo a sashen hadisi sai ya ce amma Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara sallah a halin zaman gida ba da wani uzuri ba amma malamai suka ce gaba daya ba wanda yayi aiki da wannan imami ya Tirmidhi ne sunan ya faɗa cewa duk wani hadisi da kaga ya kawo a littafin sa to akwai malamin da yayi aiki da shi akwai wani malami cikin malamai da yayi aiki da shi amma banda hadisi guda biyu wanda ɗaya daga cikin hadisan nan shine wannan wannan ɗaya daga cikin hadisai ne wanda ba a samu wani malami da yayi aiki da shi ba shi yasa sahabban manzon Allah sun fi kowa sanin abin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sun samu kansu a halaye iri daban-daban sun samu kansu a halaye iri daban-daban amma ba su taba yin haka ba aka ce ba malamin da ya taba aiki da haka to tunda aka ce ba malamin da ya taba aiki da haka kaga ko ya afko ta yi zamo mansuhi ba aka yi to cewa ga nasihin ba ne saboda ana magana da malamai wanda za su tsaya su bincika inda illar magana inda illar ilimi yake zuwa shine wanda ba malami ba ya dau magana ta ilimi guda daya magana da take bukatar ka san irinta dubu ko ka san irinta dari amma shi dan ya san guda daya shikenan yace zai aiki da ita kaga sai ya zamo an fada cikin banna mai yawa shi yasa wannan ba daidai bane za a ga malamai da yawa sun yi bayani akan haka akwai masu cewa mayo ai a Qur'ani ai da mun makacin salloli uku ma kawai aka ambata ai hadisin manzon Allah shike fassara Qur'ani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka Isra'i da shi malaika Jibril ne musamman ya sauko, ya nuna masa lokacin sallar nan, ya nuna masa lokacin asuban azhar, dan azhar ya fare da shi, ya nuna masa lokacin la'asar, ya nuna masa lokacin magarba, ya nuna masa lokacin isha, ya nuna masa lokacin asuba, ya nuna farkon lokacin da ƙarshen lokacin. Shi yasa kenan wani ya ce wai Qur'ani bai bayyana wannan ba, to ya koma ga Qur'anin. Ai Qur'anin ya faɗa wa ma anzalna ilaikal kitaba illa litubayyana lahum allazi talafu fihi, ko kuma wato alitu anzalna ilaikal zikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim. Ai Qur'ani ya faɗa, manzon Allah ne mai bayanin Qur'ani. In ka ce zaka aiki da Qur'anin baka koma ga manzon Allah ba, ai baka aiki da Qur'anin ba, dan Qur'anin ya ce ka koma wajen manzo, shi ma zai ma bayanin Qur'ani. Yasa ko she ke wajibi, malamai suke cewa, wasu malamai suke cewa ai yanda Qur'ani yake bukatar sunna, yanda Qur'ani yake bukatar hadisin manzon Allah ya fi daga yanda ita sunna take bukatar Qur'ani, in ji wasu malaman da yawa. Ko da yake Imam Ahmad ya ce shi ba zai je iya fadar haka ba, amma dai ya tabbatar sunnan manzon Allah ita ce take fassara Qur'ani. Shi yasa a koma do Allah ai ilimi, a daina daukan dan bangare daya na ilimi a ce shi kenan. Dan ka dau hannu daya na mutum ba ka ce ka dau mutum ba fa, hannu daya ba shi ke mutum ba, sai an hada da gabobi da yawa, sai an hada da wani hannun ma, sai an hada da ka, an hada da me, an hada da me, to haka ma ilimi yake. To yanzu babban bannan da muke hadawa ciki shine sai mutum ya dau wani bangare guda daya, kuma yace ai shi tunda wannan tabbatacce ne, ai shi kenan ya gama hada ilimi, zai iya komai a addini, bai koma ga sauran bangarorin ba. Eh, ya zama kamar wanda ya dau hannu ɗaya ne a jikin mutum, ko ya dau kafa ɗaya, kafan mala Allah daga gwiwa abin da yayi kasa, banda tafin kafar, banda sauran kashin kawai ya dauka, yace kuma ya gama hada mutum. Haka ake mutum? Ai ba haka ake mutum ba. Ka hada sauran gabobin sannan ka ce ka samu mutum. Shi yasa a hada sauran bangarorin ilimi sannan a ga yanda abu yake, a daina kidima mutane.
أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
Wannan tsala, wannan aya ta sauka ne lamma man rana faru min sahabati, lokacin da wasu jama'a daga sahabbai suka huce bi rajulin da wani mutum min bani sulaimi, daga bani sulaimin wa huwa yasuqu ganama, yana koro dabbobi nasa, sallama alaihim, sai wannan mutumin daga bani sulaimin din nan yayi wa sahabban nan sallama, fa qalu sahabban nan a maimakon su amsa masa sai suka ce ma sallama alaina illa taqiyatan, ba abin da yasa yi mana sallama sai ko dan ya kare kansa, ba musulmi bane ma, yi mana sallama ne dan kawai ya kare kansa, faqadaluhu, suka kishe mutumin nan wasta ugana mahu, suka kora dabbobin sa. Wato hadisin da yake Buhari da Tirmidhi da Hakim da wani su duk sun ruwaito shi daga Abdullahi ibn Abbas, cewa da suka kora dabbobin nasa sun kawo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam, sai wannan aya ta sauka ya ayyuhal ladzina amanu. Kuma a wata ruwaya wanda Bazzaru ya fidda ita daga Abdullahi ibn Abbas ne ma, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki wata runduna, a cikin runduna akwai mikdadu, da suka je wajen mutanen da aka tura su, sai suka samu mutanen duk sun watse, sai wani mutum shi kadai ya rage a gida, shi ko yana da dukiya mai yawa, suna zuwa sai yace ashhadu an la ilaha illallah, mikdadu sai ya daga takobi ya kashe shi. Da yadda aka dawo aka faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yake cewa da mikdadu, to ya zakai da la ilaha illallah dinsa a gobe alkiyama, sai Allah ya saukar da wannan aya. A wata ruwayar kuma wanda Imam Ahmad da Tabarani da wani su sun fidda ita daga Abdullah ibn Abi Hadran wanda yake daga Banu Aslam, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike mu tare da wasu jama'a daga musulmi, wanda a cikinsu akwai Abu Qatada, akwai Mihlamu, sai Amir ibn al-Arba'i al-Ashja'i ya zo ya huce da mu, ya yi mana sallama. Mihlamu sai ya kai masa sara, sai ya kashe shi. Da muka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama aka faɗa masa abin da ya faru, sai Allah ya saukar da wannan ayar a game da mu. Shi yasa ita wannan ayar an samu sabubban nuzul sauka, dalilan da suka sa ta sauka an samu ruwayoyi wajen guda hudu daban-daban. Ga ruwayar Buhari da Tirmidhi da Hakim, ga ruwayar Bazzaru, ga ruwayar kuma shi Ahmad, Imam Ahmad da Tabarani, akwai wata ruwaya kuma ta Ibn Jarir Tabari, akwai kuma wata ruwaya mata Ibn Manda. Shi yasa an samu asbabun nuzulin ta da yawa, ta ya zama ta sauka ne saboda dukkan wayannan. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce, ya ayyuhal ladzina amanu, ya wayanda yake sun ba da gaskiya, ya wayanda yake sun ba da gaskiya, idza rarabtum, in kun tafiya safartum, kun yi tafiya lil jihad, dan yaki. Raraba yana zuwa Qur'ani da ma'anoni da yawa, yana cikin ma'anonin raraba safara, yayi tafiya. Wa ahluna yaribuna fil ladhi yaftaguna min fadlillahi, ma'ana yusafiruna, suna yin tafiya. To fa tabayyanu, kuka tafiya dan yaki fi sabilillah, dan taimakawa addinin Allah. Fa tabayyanu, ku nemi ƙarin fahimta game da duk wani wanda ya zo wajen ku, ko ku gaggawa cewa wannan mai musulunta ba, ko ku ya faɗi kalmar shahada ne dan ya kare kansa. A'a, kar ku gaggawa haka, sai kun bincika, sai kun bincika. Ba daidai bane ai da'awar wannan ai ba musulmi bane bayan ko yana faɗa kalmar shahada. A bincika a gani tukun musulmin ne haƙiƙa ko kuwa duk mai faɗa kalmar shahada ai wajibi ne a zaci cewa shi musulmi ne. In ma ana zaton wani abu, to a tsaya a bincika tukun kafin a ce za a zartar. Ba daidai bane a ce za a kira shi kafiri, ko za a aiwatar masa abinda ake aiwatarwa ga kafiri. Wa fi qira'atin, a wata qira'a, fa tasabbatu bil musallasati, da ta bil mawri'aini, annan da kuma wanda zai zo nan gaba, fa zalika kuntum min qablu fa bannallahu alaykum fa tasabbatu, a wata qira'a. To wala taqulu, kar ku ce za ku fada liman alqa'ilaykum assalam, ga wanda ya muku sallama, ko kuma wanda ya nemi zama lafiya da ku. Wata kira assalama, wata kira kuma bidunil alifi, ai tahiyyata, an ce salama to ana nufin gaisuwa. Awil inqiyada, in ku an ce salama wato wanda ya bada kai, bi qawlihi kalimatash shahadati, ta fuskar fadarsa kalmar shahada, wato ko ku alatihi amartu alal islami, wadda kalmar shahadan nan amar alama ce bisa musulunci, to ko ku ce lasta mu'mina, ai kai ba mu'mini bane. Wannan ma kulta hadha taqiyatan, ka faɗa haka ne wajen neman ka kare kanka, linafsika, dan ka kare kanka wa malika da dukiyar ka, fata katulu, ku ce za ku kashe shaka, ba daidai bane. Tabtaguna ararar hayati duniya, kuna nema bizalika, talubuna bizalika, kuna nema da kashe shi din amfanin rayuwar duniya, mata'aha, amfanin duniya, minal ganimati, na daga ganima. Fa inna lillahi maganimu kasira, akwai riba da yawa a wajen Allah. Tuguni ku da za ta wadatar da ku an katli mislihi, daga kashe kamar salimalihi, dan dukiyarsa, za ta wadatar da ku daga a ce kun kashe kamar sa, dan kuna kokarin samun dukiyarsa. Kazalika kuntum min qablu, da can ku ma haka kasance, da can a cikin ku guda nawa ne musulmi, ba sai da Allah ya kawo musuluncin ba, sannan kuka musulunta, kuma da kuka musuluntan nan ba cewa akai musuluncin ya kare ku ba, ba daidai ne a taba ku ba. To ku yanzu wani zai musulunta ya faɗi kalmar shahada, amma kuma ku ce wai ai daidai ne a taba shi, haka yake. Inda haka yake, da ko an muku kwa zama kuɗaɗen har zuwa yanzu, to samu jima'uku, ana kare jinnan ku, amwalukum, da dukiyoyin ku, dujare da kaulikum shahadata, da zarar faɗin ku shaidan nan ta musulunci, da zarar ku faɗi kalmar nan ta musulunci, sai a ce ba wanda ya isa ya taba ku. To ai ta mahalo da yake fa tabayyanu, ai ku sannu a ta ya shifa lakum haqiqatul amri, har ku gano haqiqanin lamarin ya yake. Abin nan dai afku daga sahabbai istihadi ne daga gare su, illa iyaka, sun yi kuskure a istihadin nasu, istihadin nasu sun yi kuskure a ciki, inda suka dogara musu zarar zato. Wannan ne yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya raraukance su. Wannan abin jerantawa ne ala idil qatil, an dora shi ne bisa narkon da aka yi ga wanda ya kashe musulmi da gangan, hasu sabatal wa'idul azim, inda narko mai girma ya tabbata ga duk wanda ya kashe musulmi da gangan. Shi yasa abin da yake wajibi nemi tabbata da neman kiyayewa, kai hukunci ga musulmi da cewa kafiri ne. Malamai da suka zo daga ba, kamar sai Imam Al-Ghazali, suke cewa a shigar da kafiri dubu musulunci, ma'ana a kira kafiri dubu musulmi, ya fi sauki wajen Allah ya fi dama wajen Allah fiye da a kira musulmi ɗaya kafiri. A kira musulmi ɗaya kafiri an yi babban banna, ballantan a ce za a dora abinda kafircin yake sabautawa shine kisa, a ce har za a kai ga kashe shi. Kuma duk wanda yake da wanda yake musulmi kafiri ai ya ce a iya zubar da jininsa, kamar ya ce anta mahkumun bi iraqati damika shar'a, kai abu hukunci ne da cewa a zubar da jininka ta shari'a. Shi yasa abinda yake wajibi ne a kiyaye, kada ai gaggawa sai abin ya tabbata ta ko ina, sai abin ya tabbata ta ko ina cewa lalle wannan ba musulmi bane. Ɗaya daga cikin wanda suka yi littafin nan wato Jalaluddin al-Mahalli, mutum ne mai kwaljini a zamaninsa, mai gashi kuma da shuhura ƙwarai saboda irin tsantsaninsa da kamewarsa, da cewa ba a ganin wani abu wanda ya shafi wasa ko wani kwaɗayi na duniya daga gare shi. To akwai sanda a zamaninsa wani mutum ya faɗi wata magana katubara, wadda take katubara ce ƙwarai, sai sarki ya tara duk jama'a, sarkin Misra ya tara duk malamai gaba ɗaya, suka yi fatuwa da cewa a kashe mutumin nan, tunda abin da ya faɗa kafirci ne a iyaka fahimtarsu, sai a kashe shi kenan. Sai duk da suka gama fatuwa, duk wanda aka tambaya, duk wanda yake nan ya bada fatuwa, sai ce dukkan ku kun gama akan haka, akwai wanda ya saura daga malaman garin nan ko kasan nan wanda bai zo ba, sai aka ce to Mahalli bai zo ba, Jalaluddin al-Mahalli bai zo ba, wanda ya sharhin Minhaju, wato shi Jalaluddin al-Mahalli ya yi sharhin Minhaju na Nawawi na fiqhun Hanafiyawa, sai zabo a zamanin sa yafi shuhura da wannan littafin sharhin dai, tunda tun yana da rai ya zamo a makarantu da yawa ana karanta shi, wanda ba kasafai irin wannan ta kan samu ba, da wuya malami ya yi littafi a ce tun a zamaninsa an fara karanta littafin a makarantu da yawa, galibi sai bayan tafiyarsa ne ake sanin matsayin littafin, amma yana nan mu'asara ta kan samu kamar kangi ba ka safai ake. To amma shi tun a zamaninsa aka fara karantawa, sai aka ce to ai sarkin ya ce tunda ba wannan malamin a aika masa ya zo ma, aka aika masa ya zo, ya zo ya tambaye mutum da aka yi masa bayani kaji kaji, ya tambaye mutumin ya bashi amsa, sai ya ce tashi ka tafi bawan Allah, sai ji kuwa kawai su gaggawa hukunci da cewa a zub da jinin musulmi, bayan abinda ya faɗa ga manufarsa a kai za ku yi gaggawa, tashi ka tafi bawan Allah, sai tashi ya fita. Malaman da suke wajen gaba ɗaya suka yi tsot, ba wanda ya samu cewa uffa, ba wanda ya samu cewa uffan, saboda yana da kwarjini mutum ne wanda yake Allah ya ba shi kwarjini ƙwarai, shi kuma ya tashi ya tafiya, sai bai tsaya ma sauraron su ba, sai bayan ya tashi ne aka watse kuma a wajen. To shi yasa lalle fata tabbatu duk abin da za ku yi da sannu sannu an taɓa tulo muminan, kada ku kashe mummini, waf'alu bid-da'ili fil islami kama fu'ila bikum, ku aikata da wanda ya shigo musulunci kamar yadda ku aka aikata muku a baya, inna Allah kana bima ta'maluna hadira, ubangiji masani ne da duk abin da ku yi aikatawa, ya san batininsa yadda yake ya san zahirinsa, fa yujazikum bihi, Allah zai muku sakayya a kai. لا يستوي القاعدون
من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
بركة بحالي أفضل حديثي لقبراء العزل يتي داد فرقه أنسو كد لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله هكا أكسو كد آينا شوى wanda suke mummunai amma suke zaman su a gida ba su fita yaki ba dan taimakawa addinin Allah, ba yanda za a yi a ce sun zamo daidai da waɗanda suka fita yaki dan taimakawa addinin Allah. To sai Abdullahi ibn Ummi Maktumin yana wajen ya ce ya Rasulullah, to ni yanzu ya za an faɗi cewa wanda suka je yakin nan sun fifita akan wanda ba su je ba, gashi na so in samu matsayi mafi fifi, amma gashi ni makaho ne ba zan iya zuwa yakin ba, a nan take sai Allah ya saukar da gairar ulil azmi. Sai manzon Allah ya aiki bara'u ya ce je kaka kirawowa ne, ya ce bada da farko ya aike shi kirawowa ne ya rubuta, da ya zo ya rubuta tare da tawwada da allan wato karfata yace karbu talatul qa'idun min al-mu'minun wal mujahidun fi sabilillah. To ya rubuta ta sai aka ce aka saukar da gaira ulil rarari, sai yace to karbu ta ta haka din. Shi yasa wannan yana daga ayar da yake an saukar da wani bangare na aya, an saukar da ayar daga baya aka saukar da darashin ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai inda yake kalma daya ake saukar masa, akwai inda jumla ce, akwai inda yake ayoyi ne, akwai inda yake ma sura ce gaba daya ake saukarwa lokaci daya, lokaci daya. To waɗanda suke zaman su a gida daga cikin mummunai, suke zaman su basu yadda sun fita yaki ba dan taimakawa addinin Allah, in ba waɗanda yake suna da wani hanzari ba bin rafi gairu dinnan, akwai kira'a da raf'a sifatun, ya zama sifa ce ta qa'iduna wan nasbi, akwai kuma kira'a gaira ya zama istisna'in, istisna'i ne, wato hanzarin kuwa shine min zamanati, kama wanda jikin su mai rauni ne suna da shamajika ba za su iya yin yaki ba, au ama ko makanta au nahwihi ko abin da ya kamata wannan. To wanda suka zauna in ba masa da wani dalili ba, wanda suna da dalilin da zai sa a ce to ai su ba sai sun je yaki ba, bayan da za a su zamo daya da wanda yake sun fita yaki dan taimakawa addinin Allah, wanda yake sun fita su taimakawa addinin Allah da dukiyarsu da rawukansu, farallahu almujahidin, ai Allah subhanahu wataala ya fifita wanda suka fita yakin nan da amwalihim, suka fita yaki dan taimakawa addinin Allah da dukiyarsu, anfusihim da rawukansu, alal qa'idina, bisa wanda suka zauna darajatan, ya fifita su matsayi wato lirararin, ko da Allah suka zauna din da suna da hanzarin, amma dai duk da haka su wanda suka fita sun fi su farilatan, fifiku listiwa'ihima fi niyyati, saboda da su wanda suka zauna a gida, saboda suna da wani hanzari da ba zai bar su a ce sun yi yaƙi ba, kamar makafi ko wanda jikinsu yake da rauni ba za su iya yin yaƙi ba, da kuma wanda suka je yaƙin duk sun daidaita a wajen niyya, su ma waɗannan suna da niyya, wannan ma kuma sun yi niyya sun fita. Wa ziyadatil mujahidina bil mubasharati, su kuma wanda suka yakin sun karu, sun dada akan wanda suka zauna dan hanzarin da cewa su sun yi gogayya da yakin. Wa kullam, kowanne dai min al fariqaini daga jama'ar biyu, wa'ada Allahu al husna, Allah ya masa alkawarin aljanna, hatta su waɗannan da suka zauna a gidan ba su je yaki ba, amma zama suna da dalili, to Allah ya masa alkawarin aljanna. Waɗanda yake kenan ba ai maganar su a nan ba, sai wanda yake suka zaman su a gida ba dan wani dalili ba, suna da karfin su je yakin, amma da gangan suka zaman su a gida dan san ransu, rawukansu, ko dan san dukiyarsu, kar su fita a kashe su su rasa rawukansu, ko kar su fita a taba lafiyarsu, ko kar su fita su asarar dukiyarsu, wannan ne ya hana su fita, to su ba ai maganar su a nan ba, su a nan ba ai maganar su ba, amma an magana waɗannan kungiyar guda biyu, da wanda yake sun fita yakin, da wanda yake suna da hanzari, wato ba su da ikon zuwa yakin. To kowanne da cikin su biyun an ce Allah ya rasa alkawarin aljanna, wa farallahu almujahidin, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita waɗanda suka je yaƙi, alal qa'idina, musa wanda suka zaman su ligari da dare ba dan wani hanzari ba, ajran azima, da lada mai girma, da lada mai girma. To ana aka faɗi cewa su fifiku wanda aka yi musu ya shallake, wato an musu fifiku na ya huce a ce za a iyakance shi, wa yubdalu minhu, ana yin badali daga ajran dinnan darajatin,
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما.
درجوجي mai waita daga gare shi, wani kaunan aka ce darajojin bakwai, wani kaunan aka ce 70, wani kaunan aka ce 700 ma, kuma kowace daraja kamar nisan tsakanin sama da ƙasa, wato min manazila, matsayi ba'aruha fawqa barin, da sashen ta yake kan sashe, min alkaramati, ne daga girmamawa, wa magfiratan, da gafara, wa rahama, da rahama mansuba ne, an nasarce su ne bi fi'li mal muqaddar, wa gafara lahum magfiratan, wa rahimahum rahmatan, Allah ya gafarta musu gafara, Allah ya ji kansu jin kai, wa kana Allah ubangi subhanahu wa ta'ala bai gushe ba gafura mai yawan gafara ne li auliyayi ga masoyansa rahiman mai jin kai gare su ubangi subhanahu wa ta'ala bai gushe ba mai yawan gafara ne ga nasa masoyansa wanda duk yake na Allah to kuda ya laifi sai Allah ya kaddara masa yanda zai samu a gafarta masa wannan laifin haka ne wanda yake na Allah kuda ba ya aikata abinda Allah baya so to amma sai Allah ya kaddara masa abinda zai yi har ya samu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala mai jin kai ne bi ahli dati ga wanda suka tsaya bin sa wanda zala wanda za a karanta nan gaba ta sauka ne fi jama'ati a cikin wajen su jama'a aslam da suka musulunta wala muhajiru amma kuma suka ji yin hijira sun musulunta amma suka ji yin hijira fa kutulu yawma badarin ma'al kuffari aka ce su a ranar yakin badar tare da kafirai aka ce to ai musulunci nasu ma ba za a isuna da shi ba wahal ma to usatan amma aka samu sabani tsakanin malamai su wayannan za a ce sun mutune suna masu saban Allah musulmi ne masu saban Allah saboda ba su hijira ba aw kuffara ko ko sun mutu a matsayin kafirai ma musulunci nasu ma gaba ɗaya ba za a karba ba khilafin an samu bambancin fahimta tsakanin malamai la'anna hijrata domin hijira da can a farkon musulunci rukuni ce ko sharadi a game da ingancin musulunci wani tabaraka wa ta'ala ya ce wanda suka imani amma suka ki yin hijira ba ku ba jibinta wani lamari nasu gaba ɗaya lamarinsu ba naku bane ba ruwanku da su shi yasa yau ko mutuwa suka yi kenan kar ku ce za ku yi musu sallah kar ku ce za ku yi musu sallah tunda ba musulmi bane dan sun bai hijira hatta yau hajiru sai in sun yi hijira fa wannan matsala ce da kansance kafin budin makka sannan aka shafe wannan bayan an budi makka amma su malaman suka ce amma duk sanda musulmi suka tsinci kansu a irin wannan matsayin matsayin da musulmi suke kai kafin a budi makka to sai hukuncin ya zama yana nan ba wai an shafe shi bane gaba daya abinda wasu malaman kamar su Sheikh Usman dan Fodio su dan uwansa Sheikh Abdullahi suke ta kokarin nunawa kenan ga malaman wakacinsu cewa tunda ga musulmi sun kafa daula ta musulunci sun yi hijira sun kafa daula ta musulunci ai ya zama wajibi akan duk wani wanda yake ganin shi musulmi ne ya yi hijira ya koma tare da su domin zama wato a cikin waɗanda suke kafirai alhali mutum yana da mafita ai ba daidai bane shi yasa mashi Sheikh Usman ne littafin sa bayanu wujubil hijrati bayanin cewa ai hijira dole ne rukuni ne daga rukunin musulunci to sai Allah ya saukar da wannan aya to Allah ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ya to su manuta ba daga baya aka shafe walqatul li haula'i al mala'ikatu wanda suka kashe wayannan mala'iku ne da mala'ikun nan sun tabbatar cewa ubangiji bai karbi musulunci ba daga gare su saboda an rasa sharadin musulunci duk sanda aka rasa sharadi ko sai a rasa mashrudi kullama fuqida shartu fuqida al mashrudu sharadin ko shine me shine hijira tare ko da cewa suna da iko bisa hijirar ba wai sun zauna ba ne don su kare dukiyarsu ko iyali mutum ya zauna a gida wai don ya kare dukiyarsa ko ya kare iyalinsa wannan bai zamo uzuri ba hanzari ba ne wal mutafadaru min zalika abinda za a yi gaggawa fahimta daga wannan bayanin da aka yi a ce su wayannan sun mutu kafirai suna kafirai to innal ladina haqiqa wa innan ba jabato
innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَقِيقًا وَإِنَّنْ دَ مَلَائِكُوا كِي كَرْبَرًا سُيَأَنِي مَلَكَ الْمَوْتِ إِنَّ نُفَ مَلَائِكَ مُتُوَ أَوْ أَزْرَائِلُ شِنِي أَزْرَائِلُ وَإِنَّمَا جُمِئَ تَعَظِيمًا an tara shi an kawo shi da sigar jami'i aka ce mala'ikatu dan a nuna girmamawa gare shi wakila wasu ka ce abinda ake nufi mataimakansa mataimakan mala'ikan mutuwa ko guda shida ne mala'iku shida ne amma uku a cikinsu su ne masu karɓar rawukan mummunai guda uku ko a cikinsu suna karɓar rawukan kafirai wato Buhari ya ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas cewa wasu mutane daga cikin musulmi sun kasance sun zauna tare da kafirai, wanda haka din yasa ake ƙara ganin yawan jama'ar kafirai, tunda ba wai su ne kawai ba, a ga wasu musulmi da suke zauna a cikin su. To shi yasa wato idan aka yi harbi sai yakan samu ɗaya daga cikin musulmin nan wani lokacin ya zama harbin nan ya sabauta mutuwarsa, ko kuma a sare shi ba san cewa shi musulmi ba ne, an ɗauka tunda yana cikin kafirai ai shi ma kafiri ne, daga tsarin nan ya zama an kashe shi. To a cikin wannan ne Ubangiji ya saukar da ayan nan, innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu, cewa irin wannan musulmin da suka zauna cikin kafirai har ya bayar zuwa aka kashe su, to su tabbata kan su ba musulmi ba ne, sun mutu ne suna kafirai. Kuma wato wannan hadisin Ibnu Mardawai ya ruwaito shi a tasar ruwayar, ya ambaci a cikin irinsu akwai Qaisunul Walidi, akwai Abaqisunul Fakihati, akwai Walid ibn Utbata, akwai Amr ibn Umayyata, akwai Ali ibn Umayyata, an cewa wato su ne suka fito tare da kafirai wajen yakin Badar, da suka ga cewa musulmin ba su kai komai ban, an kwatanta da yawan kafirai, sai sun ga cewa ai addinin da musulmi suke wai shine yake yaudara su, har suke cewa za su taru wannan runduna da tafi karfinsu, yanda Allah zai faɗa mana nan gaba a cikin suratul anfal, idza qulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun garraha ulai dinuhum wa may tawakkal ala llahi fa inna llaha azizun hakim. To wato su wa'annan din sai zama an kashe su a yakin Badar, suka samu mummunan makoma. To akan su ne Allah ya saukar da wannan ayar, innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu, haƙiƙa wanda mala'iku ke karɓar ransu, tawaffahum asali ta tawaffahum, sai aka shafe ɗaya daga cikin ta, inda Ibn Malik yake faɗa alfiya wa ma bita ainif tudi qari mutasar fihi ala ta ka tabayyanul ibad, wanda mala'iku ke karɓar rawukan su salimi an fusum alhali sun zalunci kawunan su bil muqami ma'al kuffari, da zaman da suka yi tare da kafirai, watarkil hijrati da barin hijira, qalu mala'iku za su faɗa musu muwabbihina, suna masu musu urus fi makuntum, a wani lamari kuka kasance fi aifi ayi shay'in kuntum, a wani lamari kuka kasance fi amridinukum game da lamarin addininku, qalu musulmin nan da ake karɓar ransu sai su ce, wato wanda a zahiri sun bayyana kamar su musulmi ne, amma aka ce ai ba su cika sharuɗin musulunci ba tunda ba su yi hijira ba, murtazili ne, sai su faɗa suna masu kawo hanzari, kunna mustarafina fil ardi, ai mu mun kasance ba mu da wani kataɓus a duniya, ajizina an iqamatid dini, mun gajiya daga tsaye da addini a ƙasil ardi, a ƙasar Makka. Qalu lahum, sai mala'ikun nan su ce da su taubiha, su ne musu urat alam ta kunar lullahi wasi'atan, yanzu ashe duniyar Allah ƙasar Allah ba mai yalwa ba ce, in anan an ce ba za ka tsaye da addininka ba, ba inda za ka tsaye da addinin ne, da za ka ce kai dole sai anan inda tsaye da addininka zai gagare ka, ka ce dole nan za ka zauna. Fatwa ji rufi, an yaso ku hijira a ciki min aril kubri, daga ƙasar kafirci ila baladin ahar, zuwa wani garin daban, kama fa ala gairukum, irin yanda wasu suka yi, ai wasu da yawa matsayin ku ɗaya da su, amma ba su kawo wannan a matsayin hanzari ba, suka bar inda aka hana su tsaye da addinin Allah, suka koma inda suke da damar tsaye da addinin Allah, kuma ai abin da yake wajibi ne akan ku ku aikata, haka din shine yake wajibi akan ku aikata. Qala Allah ta'ala, Ubangiji ya faɗa a haƙin su, fa ulaika masu wannan sifa, masu wannan sura, ma'awihim jahannam, makoman su wutar jahannam, wa sa'at masira, wutar jahannam ta munana a matsayin makoma, hiya ita wuta, wato hiya ɗin shine masu su bizzami, mufassiru ya fassara. To wato nan ya zama daga irin inda Ibn Malik yace wa yarfa'ani murmaran yufassiru mumayyizun kan ni'ima qawman ma'asharu, shi ma nan sa'at fa'ilinta wato lami shafaffe ne, wanda masiran din nan ya fassara shi kamar an ce wasa almasiru masirun, ko kuma wasa ajjanamu masirahum. To illa almustarafina,
illa إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
إلا المستضعفين سيدي وإن ديكي su ma'arauna na ne, wato istisna'in munkati'i ne ba mutasili ba, wanda suke raunana na haƙiƙa, minar rijali a cikin maza wanda su gaba daya sun kasa wani katabus ba wai shayin dukiyar su take ko wani abu ba ba wannan cita na su hijira ba a gaba daya ma hijira ta fi karfin su wani sai ko mata wal wildani ko yara kanana allazina la yastadiuna hilata wanda ba su da ikon wata dabara ko wata hanya da za su bi su hijira lafi wata lau ba su da karfi alal hijrati musa su hijira wala nafakata ba su da abinci ba su da abin da za su kashe a hanya in sun ce za su hijira huwa wannan da aka ce mina rijali wa ma ba'dahu da abin da yazo bayan sa shine wannan sai wal wildani bayanu lil musafina ana bayanin wanda suke rauna nan na haqiqa ne wa zalika wannan kuwa ka abbasun rabi'ata kamar irin su abbasun rabi'ata abbasun rabi'ata sallama ta bin shami da sallama ta bin shami wa gari ma da wani haka kuma daga cikin mata kalamun abbas Abdullahi Abbas yace kuntu ana wa ummi min al-musarrafin min an-nisa'i wal-wildan nani da uwata muna cikin wanda suke abin ganin raunin su daga mata da yara kanana wato wannan da yace min an-nisa'i wal-wildan lafu ne da nashru amma mushawwashi shi ana din wildani ne ya koma masa wa ummi ko min an-nisa'i nisa'i din ne ya koma mata shi yasa lafu ne da nashru amma mushawwashi to wa'annan la sadiuna hilata ba su da wata dabara da za su tsira la wata da Allah jira su wala na fakata wala ta duna sabila so fa ba za su iya gane hanya ba dariqan ba za su iya gane hanya ba ila aril hijrati zuwa inda aka ce ai hijira zuwa gare kasar da aka ce ai hijira zuwa gare ta to fa ulaika
fa ulaika asallahu an ya'fu anhum وكان الله عفوا غفورا
فاولئك ما سوى ان صفات da aka ambata asallahu ya kusata ubangi subhanahu wa ta'ala an yafu anhum ya yafe musu wato kin fitatta su tunda wannan fitatta su daman kama abu ne wanda yake yafi karfin su asafi kalamillahi afa anta zu azancan Allah me manzilati taqi a matsayin cewa an ce lalle ne haka zai afu domin ubangiji ya san karshen duk wani lamari dan ko saboda ubangiji yana da iko bisa komai amma idan asata zo azancan wani Allah to tana sa duna sare ana sa ran abin zai zama haka dan shi duk wanda yake wani Allah ai bai san karshen lamura ba da kuma gajiyawarsa din ba Allah ba Allah shine ya san wannan sai kuma wanda Allah ya sanar sai dai wanda yake game da sanarwa Allah alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghairihi ahada illa man tara min rasuli wa kana Allah wangiji bai gushe ba afuwa me yawan yafewa ne ga wanda suke komawa gare shi gafura me yawan gafara gare su
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما
ومن يهاجر في سبيل الله وعند دي هجرة لن يتمتع الدين الله haza wannan ayar tarkibin fil hijrati kwadai ta wace a cikin lalle a tsaya ai hijira wanda dai ya samu kansa inda ba zai iya tsaye da addini ba ya zama ga wani waje in ya koma can da zama zai iya tsaye da addini ya zama ko koma wata ya masa inkani to ya zama masa lalle ya koma wanda dai ya hijira ya irin wannan dan ya ga ya taimakawa addinin Allah ya ji filar muragam zai samu gurin hijira da yawa a duniya wanda din zai hijira dan Allah to ba zai rasa wajen da za shi ba kasiran mai yawa wasa'a zai sami yalwatin rizqi arziki Allah zai yalwata shi wa man yahruju min baiti wanda ya fito daga gidansa muhajiran yana mai hijira ila Allah zuwa ga Allah wa rasulihi da manzansa sun mai dorikul mautu sannan mutuwa ta riske shi fil dariqi a cikin hanya kama wa qalijun da ijun da ibni rimratan laifi kamar ne afko ga jin da ibni rimratan laifi wa zalika wannan kuwa annahu lamarin da sha'anin shi jundau ya yi fata ubangiji innal ladina tawaffahum malaikatu ta sauka annabi ya aika da wannan ayar zuwa makka fatuliyat, aka karanta ayan nan akan musulmi wanda suke zauna a Makka. Sai wani mutum daga Bani Lasin yaji ayar ana karantawa, wanda shi tsoho ne mara lafiya kararre, sunansa Junda ibn Rimrata, yace amma ana min manista sunallah, ai ni bana cikin wanda Allah ya fitar, ki gani yake ai yana da damar yaje. Fa inni la ajidu hilata, hakika ni ina ganin ina da dabara, na san yadda za a yi fita. Ma yuballighuni ila almadinati, ina da abin da zai isar da ni zuwa Madina a daga dukiya. Kai wa abada min hada, inda yake ma yafi nisa na atiyam adafi ne akan Madinati ko illa ya kashi abada, za a yi masa jarra ne da fata, tunda malayan sarfu sifa da awan fi'ili ko ya gama da illa sifa da awan fi'ili. To wallahi la abitan na bi Makka, sai tunda lamarin haka ne na rantsa da Allah ni ba zan sake ko kwana daya a Makka ba, yau din nan zan ban Makka. Ku fidda ni, suka fito da shi bisa wani gado, ta suka kawo shi tan'im, mutuwa ta riske shi a tan'im, ya fito daga harami gashi bai fa bai taho ba, bai samu zuwa Madinan ba. Ya tafa da wato fasa faka, ya tafa hannunsa na dama bisa hannunsa na hagu sun makala, sannan ya ce ya Ubangiji, wannan cafa ce da ne da kai, wannan kuma cafa ce da ne da manzanka, ina cafa da kai bisa abinda manzanka ya cafa da shi, ya cafa da kai a kansa, sun mamata, sai Allah ya karɓi ransa a nan. Labarinsa sai ya kai kunnuwansa haban manzo sallallahu alaihi wasallama, suka ringa cewa da a ce ya zo Madina, da haka din ya zama ya fi cika gare shi, ya fi cikar lada. Kafirai kuma suka ringa masa dariya, suka ce faqad waqa ajruhu 'ala Allah, hakika wannan ladan sa ya tabbata ga Allah, Allah ya lamince sai ya bashi lada cikakke, ai tafarrulan minhu, baiwa daga Allah karaman da karamci, wai rulu fi zalika man qasada ayya da'atin, wanda duk ya nufi wani aiki na bi su ma zai an yi tafami, ya sannan kuma yazo ya gajiya daga a ce ya cika ta, to shi ba ya shiga a cikin haka, shi yasa ake cewa bayi ai ta niyyar ayyuka na alheri, a ringa kokarin zuwa da ayyuka na alheri, saboda in ya kai jallin mutum sai dai ya niyya, amma zuwa da aikin ya gagara, to Allah subhanahu wata'ala zai bashi ladansa, tunda dai da can ya saba yana zuwa da aikin, ya yi niyyar aikin ya zo da shi, to zan yi niyyar bai iya zuwa da shi ba don wani hali, Allah zai ce da mala'iku, ku rubuta wa bawa na kamar da a ce ya yi aikin. To wato wa rahita minhum mushrikuna, to wa kana Allah ubangiji subhanahu wataala bai gushe ba a gafura, me yawan gafara ne rahiman, me yawan jin kai da bayansa masu komawa gare shi.
Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina.
Ko idza darabtum, lokacin da kuka yi tafiya, safartum kuka yi tafiya, wato zakara hazihi, ubangiji ya ambaci wannan ayar a kibal hijrati, gurbin magana hijira litargibi dan kwadaitarwa, faka annahu qala, amma ubangiji yana cewa ne la basu fil hijrati, ai in ka yi hijira ba wani abin ke da zaka gamu da shi a hijira, ba wata wahala ma a ciki, na zama wa sallah ana rage ta a maimakon raka wadda ta koma raka biyu wannan yana daga cikin yalwatawar da Allah ya ce a baya ji filal muragaman kasiran wasa'a wanda sabai suke gani a halin tafiya idan kuka tafiya a duniya a bayan kasa falaisa alaikum junahu ba laifi akan ku fi an taksuru min as-salati a cikin cewa ku yi kasarin sallah kwa iya yin kasarin sallah a ai safaran dawila tafiyar fata zama tafiya ce doguwa wannan shine abinda mafi yawan malamai suke kai amma akwai wanda suka tafi akan cewa yo tafiya ko da ba tafi buda farsahi daya ba wato mul uku ai ai kasaro a ciki akwai a cikin sabai wanda aka ruwaito cewa shi yakan yi tafiya wanda ba ta aura haka ba amma a ga yayi kasarin sallah amma dai duk mafi yawan malamai sun tafi akan cewa a'a sai tafiyar da take doguwa ita ce ake cewa ai kasarin sallah a ciki to wasa ya ce zai zo nan gaba gare mu anna aqallahu cewa karancin tafiyar da za a ce doguwa ce arba'atu buridin an shafi'i buridi hudu yanda aka karbo daga imami shafi'i buridin farsahi hudu farsahi mul uku shike farsahi daya ya zama kenan sai mul na shari'a tafiyar da yake ta kai mul na shari'a 48 to ita ce ta isa ai kasaru kenan mil kamu 6000 da kamu kamar tsawon yatsa guda 36 yatsa kwaye sha'ir wato kamar kwaye sha'ir guda 6 a jera su haka a tsaye kwaye sha'ir daya ta yi daidai da nauyin gashi 6 daga gashin birzon wato wanda yake sama da alfadari amma bai kai doki ba haka ma abin yake wajen Imam Malik wajen Abu Hanifa kuwa sai wanda yake yi tafiyar da yake ta kai kwana uku shine isa a ce zai kasaro min aksaril ayyami amma fa kwanukan ba wai dogo a yi ba gajeru tare da hutun da za a yi shi yasa ba daidai bane a ce za a yi kasaro tafiyar da ta kai buridi hudu ba wurin Imam Malik da Imam Shafi'i haka nan ba daidai bane a yi kasaro a cikin tafiyar da ba ta kai ba yini uku ba wurin Abu Hanifa sai fa inda aka fita da a cikin ibadar hajji to su suna da damar su yi kasaro a tafiyar da ba ta kai haka ba aka ce mutum Makka in ya zo mai nasa ya kasaro dan haka sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam take to wai zara rafi nan kai tafiya a duniya ba wa laifi akan ku a cikin ku rage tsawon sallah mai raka'a hudu ku yi ta raka'a biyu idan kuna jin tsoron kada kafirai su same ku da abin ki bayanul waqi in zaka wannan da aka ce in kuna jin tsoro bayani ne dangane da abin da ya fi a sannan a fala mafhuma lahu shi yasa ba a aiki da mafhumin sa tunda in za a aiki da wannan mafhumin na sharadin nan sai a ce to idan ba ku jin tsoro ba in ba ku jin tsoron kafirai za su hake muku ashe ba daidai bane a sannan a ce za a yi kasaru alhali ko ya tabbata cewa manzo Allah ya yi kasaru da halin tsoro da halin ba tsoro to shi yasa aka ce mafhumin ba shi da ba a aiki da shi wato koda halin da mutum yake ya amince ne a halin tafiya matuƙar dai tafiya ta kai wannan adadin da aka ambata wato ta kai buridi hudu buridin da yake kowanne ya kai farsahi hudu wato ya zama ta kai mil 48 kenan na shari'a to ba laifi a yi kasaru a kilomita wato kamar kilomita 80 inda ya zama ta kai kamar kilomita 80 ya kai a yi kasaru wahiya marhalata ne ya zama zango bi kenan wayu hazu min qawlihi falaysa alaykum junah domin yi sallah wata ala ce falaysa alaykum junah ba laifi akan ku yi haka to za a fahimto annahu ruhsatu cewa yin kasarin sallah ruhsa ne la wajibin ba wajibi ba amma akwai wasu daga malaman da suka ce a ai wajibi ne cewa dole ne a yi kasarin domin hadisin Aisha da take cewa dacan an faranta sallah raka'a biyu da a halin zaman gida da a halin tafiya amma daga baya sai aka kyale sallar tafiya raka'a biyar sallar zaman gida ko aka cika ta koma raka'a hudu to wannan yasa Abu Hanifa da wasu malaman da yawa suka cewa yin kasaru ma wajibi ne amma daga baya sai aka kyale sallar tafiya raka'a biyar sannan zaman gida ko aka cika ta ta koma raka'a hurudu to wannan yasa Abu Hanifa da wasu malaman da yawa suka cewa yin kasaru ma ai wajibi ne yin kasaru ma wajibi ne amma Malikawa da Shafi'awa suka ce a ruhusa ne ba wajibi bane amma aka ce malam Ibn Safar ruhusa la sabarahila bata ka tafiya sa bata kai zango uku ba wa illa idan ko tafiya ta kai zango uku kana afrala da sai yin kasarin ya zamo yafi lil huruj min hilafi Abi Hanifa dan annim a kokarin fita daga sabanin Abu Hanifa fa inna qalibi wujubi dan Abu Hanifa ya tafi a cikin cewa yin kasaru a sallah da za a yi halin tafiya wajibi ne wanda malikin waje imam malik ko sunnatun muakkadatu yin kasarun sallah sunna ce gaggarfa to innal kafirina haqiqa kafirai kano lakum basushe ba adu wa maqiyane mubina wanda yake gaba su a fili take lakum gare ku kafirai ko yaushe za gaba su da ku a fili take sai dai ku wani abu ya dauke muku hankali ku kasu fahimta amma kafiri ba abin da yake jini a rayuwar su ta duniya irin musulmi shi yasa tunda yake haka ne kuwa ashe musulmi sai ku shiga taitayin ku daga kafiran nan ku shiga taitayin ku daga kafiran nan ko ku taba dauka cewa kafiran nan za su taba muku fata na gari ba su yi muku fatan na gari ko yaushe Allah Allah suke su ga halakan ku to wai zakunta
wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka waliyaqulu aslihatahum فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
وإذا كنت فيهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذا مهاجرا فيهم كان تعرض الصحابي وأنتم تعرفون العدو da kai da su ya zamo kuna jin tsoron abokan gaba ko shuru'u wannan haduwa ne fi zikir salatul qismati bil hawfi a cikin ambaton sallar da liman yake raba jama'a gida biyu wanda ake kira sallar tsoro ka sani sallar tsoro ta kasu gida daban-daban wani lokacin abokin gaban yakan zamo ba a wajen alqibla yake ba ya fuskanci wani waje ne ba alqibla ba a irin nan ne fa ake cewa a sallar da ake raba jama'a gida biyu ita ko ta kasu gida biyu tana da kaifiya iri biyu na farko a raba rundunar gida biyu sai jama'ar ta tsaya tana fuskantar abokan gaba sai jama'ar ko ta tsaya ta sallah tare da liman cikar sallah bayan an yi sallama su wannan wanda suke sallar nan su koma su kare abokan gaba su tsaya inda ake tsaten ko abokan gaba za su kullo sai jama'a ta bi ta zo liman ya sake sallah da su marra ta biyu a sallar jama'a ta farko sallar farilla ce bayan farilla ta biyu a sallar farilla ce bayan mayin nafila wannan kaifiyar imami Shafi'i shi kadai ne yace a yi ta haka banda imami Shafi'i cikin malaman nan hudu ba wanda yace a sallar nan haka kaifiya ta biyu shine sallar raka'a ɗaya da kowace jama'a a sallar da take mai raka'a biyu ya sallar raka'a biyu kuma a sallar da take mai raka'a hudu ya sallar raka'a biyu da jama'a ta farko a cikin sallah wadda take mai raka'a uku da ta biyu ko sai sallaci raka'a daya kala maliku da wannan kaifiyar ne imam malik ya tafi haka nan ma imam Shafi'i a yaran kuma sai dai shi imam malik ya kulu biha ya tafi akan cewa a zo da sallar nan haka ukana ladu tujahal qiblati ko da abokan gaba suna fuskantar alqibla wani lokacin abokan gaba sukan zama sun fuskanci alƙibla ita ma sallar da ake ta tsoro a wannan halin inda abokan gaba suna wajen alƙiblar musulmi to ita ma ta kaskashi biyu kuma ko dai shi ne manya huce gaba rundunar ta tsaya alfahu bayansa su fufan su sau-sau yayin da liman ya ruku'u wato gaba ɗaya za su fara sallar duk rundunar za su fara sallar amma idan liman zai ruku'u sai zama wasu ne daga ciki za su yi ruku'u tare da shi su ne za su yi sujjada tare da shi in an yi ruku'u an yi sujjada an miƙe in sun miƙe tsaye to ita wadda ta rage take gadi da sai ta zo da ruku'un ta zo da sujjada a hazal imamu shafi'i ya ruku da wannan kaifiyar kuma sai ya sa shi imamu shafi'i an ruwaito kaifiyoyi da yawa daga gare shi a game da salatul hawfi ko kuma liman ya huce gaba su yi sallah gaba ɗaya tare da shi su yi ruku'u su yi sujjada da wannan imam malik ke ruku wani lokacin iza ikitalu yaƙi yakan ruru ya zama ya kai inda ya kai a wajen tsanani to musulmi sai su sallah a wannan halin duk yanda suke so wato lin rarurati mashyu tafiya ana sallah wa rakarun ku su kwana doki duk ya halatta saboda larura ana cikin sallah amma ana su kwana doki ko ana cikin sallah ana tafiya ko a riƙe takobin da yake ya cuɗanya da jini ko tufafin da yake ya cuɗanya da jini wannan kaifiya ta zo wajen imam malik ta zo wajen imam shafi'i abu hanifa ko yace idan wakaci ya kunci to qaddamu wa lil qaddamul qitala su gabatar da yakin wa akharu salata su jinkirta sallar sannan su rama ta daga baya cikakken bayani akan wannan tsare-tsaren mu bayyana to an bayyana ta inda arbabil mazahibi gurin malaman masabobi shi yasa wanda yake so sai ya koma ya sanya yake a kowace masara wai ashi an ruwaito dai sallar tsoro da kaifiyoyi da yawa kaifiyoyin da aka ruwaito daga manzo sun haura goma sha shi yasa har malamai ba suke babaki cewa to ai ana ganin kamar sallar tsoron da manzo Allah ya yi bai bata kai yawan haka ba ya aka ruwaito kaifiyoyin nan da yawa amma suke cewa to ai aka ta yi a tafiya daya yana amfani da ya yi sallar ta kaifiyoyi da yawa ba wai kowace tafiya kaifiya ɗaya yake amfani da shi ba ta yi a tafiya ɗaya zama kaifiyoyi da yawa wai za a wato idan kana tare da su ya rasulullahi an tunda abu na addu'a alhali kuna tsoron abokan gaba fa kamta da mu salata ka tsaya da sallah gare su wa hadha jarun ala adatil qur'ani wannan gudana ne bisa al'adar qur'ani fil hidari a wajen magana fa la mafhuma lahu shi yasa ba sai lalle manzon Allah bane yake da damar salatul hawfi kowane jagora na musulmi in yana tare da musulmi ya iya salatul hawfi matakar dai an sami sharadin faltakum da ifatun minhum ma aka wato sai wasu daga shi'awa su ne suka ce ai salatul hawfi ba wanda zai yi ta sai manzon Allah sai kuma gadan manzon Allah ya za su a wajen su suka ce sun jingine maganar salatul hawfi sai sanda mahadi ya zo in mahadi ya zo to shine salatul hawfi za ta dawo faltakum da ifatun minhum ma aka to wasu jama'a daga cikin su tsaya tare da kai wata ta'ahhar da ifatun wasu kuma su ja daga baya wal yahuzu ai da ifatun lati kama ma aka su jama'a da suka tsaya za su sallata tare da kai su riƙe salatun makaman su mu'awun tare da su don mu san abin da zai je ya zo ba shi yasa sai sallar a hali suna riƙe da makaman su bai za su jado idan suka yi sallah fa lakunu min wara'i to sai su koma daga baya ya rusuna su je su yi gadi ila an taqaru salata har zuwa ko gama sallah wata zaba zai da ifatu wannan jama'a ta tafi ta rusu ta je ta yi gadi wata ta da ifatun uhura wata jama'a ta zo lamin sallu da su ba su sallah ba fa su sallu ma aka su sallah tare da kai wala huzu hisrahum su ma su shirki taitayin su ya zama su asliyatan hum su riki makaman su ma'am tare da su ila an taqara salata ai zuwa ko gama sallah wa qad fa'ala sallallahu alaihi wasallama kazalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka bi badin nahal a badin nahal rawahu shaihani buhari da muslim su suka ruwaito hadisin wadda lazina kafaru wanda suke kafirai suna tabur law taghfuluna ina ma a ce za ku mance ko za ku rafkana idza kumta ila salati wa kashin ku miƙe zuwa sallah a nasliyatikum daga makaman ku wa amtiatukum ko kayayyakin ku fa yamiluna alaikum mailatan wahida in yaso a sannan sun samu kafa su dauki a gare akan ku dauki daya da han yamilu alaikum su karkato gare ku karkata daya shine su dauki akan ku fa yahuzukum su rike ku alhali ku ba kuna sirrin yaki ba shi yasa aka ce sannan sallah ku yi ta kuna rike da makaman ku wa hadha illatul amri wannan an faɗi dalilin umarnin bi azz silahi da cewa a rike makamin wala junaha alaikum ba laifi akai ku in ku annabikum mu'azzan in kun sami jikewa min madarin daga ruwan sama an muku ruwan sama kun jike kwarai ya zama daukan makamin ma yana gagarar ku aw kuntum marra ko ba ku da lafiya an tarau aslatakum to asannan ba laifi akan ku ku ajiye makama fala tamiluha ba sai kun dauka ba wa hadha yufidu ijab hamliha wannan da aka ce wala junaha alaikum in kun annabikum mu'azzan ya fa'idantar da cewa shi daukan makamin wajibi ne inda azamul uzri inda yake ba wani hanzari wa huwa ahadu qawlaini lishafi'i wannan daya ne daga cikin zantuka guda biyu da yake an ruwaito daga imami shafi'i a nan wajen wasani kauli nabi annahu sunnatun cewa daukan makamin sunna ne wa rujja an ce wannan kaulin nabi ya furinjai wa huzurikum ko yaushe dai ku zama kuna cikin rikon taitayin ku daga kafirai min al'adu daga abokan gaban ku kafirai ai itar zumin ai ku kiyaya daga gare shi mastadatu iyaka ikon ku inna allaha haqiqa ubangiji a'addal kafirina azaban muhina ya tanada azaba ta wulakanci ga wanda suke kafirai ubangiji ya tanada wa kafirai azaba ta matukar wulakanci Allah ya sauka musu da azaba wulakancin Allah ya kare mu daga gare su ko
kan sabar ƴan uwanta saki sai guda shida hudu maza bi mata da kuma ƴan uwanta da abai guda bakwai maza uku mata hudu
yayi idan akwai shakiki namiji duk wani la'abi ba shi da gado shakiki namiji ya kori dan uwa la'abi yasa nan shakikan nan mazan nan sun kori la'abai da mata ne to su li'abai maza sa iya sa ran za su yi gado in wani abu ya saura za su yi gado da asirci li'abi namiji ta bi gado tare da shakikiya ko tare da shakikai mata matun da shi shakikan mata ko su nawa ne ba sai su kore shi ba sai dai idan dukiya ta kare to kuma ba inda zai dole ya hakura amma idan shakikai suka kai bi mata to sun kori li'abai mata in ba shakiki namiji tare da su to shikenan ba ko wato shi ramli ko kasa an samu sabani da yawa tsakanin malamai akwai wanda suka ce abu ne wanda ba daidai ba akwai wanda suka ce a bai huce a ce karahiya ne ba akwai wanda suka ce a ai ma ja'izin ne saboda hadisin kana nabiyyu min al-anbiya ya huddu fa mun fa wafaka hadda hu fasaka to an samu sabani da yawa daga malamai shi yasa wato shi dan marina a wasu baitoci na sai yake cewa ya gwadance a ilmin ramli amma ya bashi saboda sabanin da aka samu tsakanin malamai yayin yake cewa ya san shi kwarai ya iya kwarai amma kuma ya bari saboda sabanin da aka samu tsakanin malamai a game da yin sa daidai ne ko ba daidai ba to
Nene aka kwana to yau ba ƙara salon ba ai fa'iza kare tu salata ba ne da
salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala sunubikum fa idza tuma'nantum faqimus salah inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta
to kai za ka rashin musallata bangi subhanahu wataala yace in kun gama sallah faragatun minha kun gama daga sallar to faskurullaha ku ambaci Allah bitahalili da fadin la ilaha illallah wat tasbihi da fadin subhanallah wat takhamidi da fadin alhamdulillah wat takbiri da fadin allahu akbar ya zama kuna yin wannan in kun gama sallah biyama ku ambaci Allah ambato mai yawa wanda ba a iya kance muku cewa ga halin da za ku yi ba a kowane hali kuke ku tsaya ku ambaci Allah a kowane hali kuke ku ambaci Allah ku ambace shi kiyaman da halin kuna tsaye wa qu'udan da halin kuna zaune wa ala junubikum da halin ma kuna kwance akan haƙurƙuranku wato duk wannan da kiyaman da qu'udan da ala junubikum da halaye ne murtaji'ina wato ku ambace shi koda kuna cikin gida ai fi kulli halin a kowane hali inda yake ya zo kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yazkurullaha ala kulli ahyanihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace yana ambatan Allah a dukkan halayensa shi yasa abin ne ma daga musulmi ya zama dukkan halayensa ambatan Allah ne a kowane hali ambatan Allah yake ba daidai bane a ce musulmi ya manta da Allah ambatan Allah musulunci ba sai a masallaci ba sai lokacin sallah ba sallah ambato ne na Allah, amma ko yaushe ana bukatar bawa ya ambaci Allah. Ita sallah an iyakance mata wakuta, akwai lokacin ma da za a ce sallah haramun ce, amma ba san da ambatan Allah za a ce ba daidai bane, ko yaushe bawa ya zama mai ambatan Allah. Bai wato yawaita kenan daga ambatan Allah, wanda bai yake ya bar ambatan Allah, to wannan shike kawa ya game da mugmunan abokin zama ko mugun abokin zama. Wa man ya'ashu an zikri rahmani nuqayil lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, wa man yu'rid an zikri rabbihi yasluku azaban sa'ada. Faizat ma'anantum, idan kuka samu nutsuwa amintu, kuka amince fa ake musu salata, to wajibi ne akan ku ku tsaya da sallah addu'a, ku ba da ita bai koki da kokinta, ku ba da sallah inda aka shar'anta, ta kunshi tsayuwa, ta kunshi ruku'u, ta kunshi sujjada, kuma lalle ayita ana ma fuskantar alqibla. A halin yaki, in yaki ya tabe an ce a sannan fuskantar alqibla, ya saraya, yakan zamo ma sujjada da ruku'u duk su saraya daga mai sallah, sai dai ya niyyar su, ya sai dai tsayuwa ko tafiya, ma yana cikin tafiya amma sallah yake, yana tafiya amma sallah yake, yace wannan halin kamawa tai. Amma lokacin da yake an samu nutsuwa, dole ne a zo da sallah tsarin da aka ce a yi, tsarin da aka ce a bi wajen zuwa da ita, wato ta kunshi tsayuwa da cikakken dumanina da itidali, ta kunshi ruku'u da dumanina da itidali, ta kunshi sujjada da dumanina da itidali, shine ku tsaya da sallah. Masana Allah suke cewa guri dawa Qur'ani, in Allah zai ambaci sallah sai ya ce a tsaya da ita. Saboda me? Saboda duk wanda ya sallah ya zama ya zo da ita da cika sharuɗanta da kula da duk tsare-tsaren da aka faɗa, to yana gama sallah, sai ya zama sallan nan ta sa mai da ita wani jiki, a dauki jikin a mayar karkashin al'arshi, ya zama jikin ya ta ibada, duk ibadar da yake yi ana rubuta shi wanda ya sallah, daga sannan har zuwa tashin alkiyama ana ta rubuta masa duk ibadar da jikin nan yake, sallar da yake an tsaya da ita kenan, an yi ta daidai. Amma wanda ya sallah ba haka ba, to shi yana gamawa sai a ninke masa kayansa, kamar yadda ake ninke tsumma, a jefo masa gatsiyar kanin, mai Allah zai da wannan, ya Allah ilahi yasalul kalimu tayyibu, sai aiki wanda yake kyakkyawa shine yake samun daukaka zuwa ga Allah, amma ba aikin da aka yi shi yanda aka ga dama ba. Shi yasa lalle da isa sallah a dinga kula da ita, ita ce babban abu a addinin musulunci. Inna salata haqiqa ita sallah kanat alal mu'minina, ta kasance kitaba, abin faraltawa, maktuban, abin rubutawa, mafruran, abin faraltawa alal mu'minina ga mu'minai mabukuta, wanda ko yake an daiba masa lokaci, ba cewa aka yi a sallah yanda aka ga dama ba, a'a sai lokacin yayi, ba kuma cewa aka yi a bari har lokacin ya fita ba, a'a a lokacin ne yake wajibi a yi, muqaddaran waqtuha, abin kaddara lokacin ta, fala tu'akhkharu anhu, ba daidai bane a jinkirta sallah daga lokacin ta, ba daidai bane a jinkirta sallah daga lokacin ta. Wa nazala aya ta sauka, lamma ba'atha sallallahu alaihi wasallama da'ifatan, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki wasu jama'a fi da Nabi Abi Sufyan, wato a cikin neman Abi Sufyan, almunasibu abinda ya dace a nan an ya kula, da mufassiru sai ya ce lamma haraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita, wa amara man harara, ai umarci duk wanda suke tare da shi a sannan bil huruji su fita li da Nabi Abi Sufyan, dan ne Abi Sufyan wa sahabi da jama'ar Abu Sufyan, lamma raja'u min Uhud, yana suka dawo daga yakin Uhud, ai fara gumin waqatiha, ai lokacin da suka gama daga yakin Uhud, wa ramiru a'idun al-sahabati, lamirin raja'u ya koma ga sahabbai, ya ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka gama daga yakin Uhud, bayin izin a yayin nan Abu Sufyan ne yayi nufi, ya shawara tare da mutanansa cewa su dawo Madina dan su tumbike musulmi, sai labarin haka ya kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam, ya kira a rana ta biyu daga yakin Uhud bil amsi, duk wanda yake tare da mu a jiya to lalle ya zo a fita wani yakin, kuma ba mu yadda ba, ba kada wani su ya ce zai fita tare da mu, suka fito har suka kai go da ake kira Hamra'ul Asad, sai Abu Sufyan kuma sai ya ji tsoro, sai ya koma bai yadda ya fito din an kafsa da shi ba, fashakaul da rahati, suka kai ƙara cewa ai da yawa a cikin su suna cikin miki, sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa musu
wala tahinu fi ibtigha'il qawm, إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما
ولا تهنوا kada ku yi rauni ta rufu kada ku yi rauni iftiga il qawmi a cikin neman kafirai al kufari kafirai li tuqatiluhum dan ku yage su abinda aka faranta akan musulmi shine su samu ma koyaushe a cikin neman kafiran dan su yage su ba su zauna a gida kafirun su zo su yage su ci mutuncin su su mallake kasashen su su mallake su ba a abinda ake nema musulmi koyaushe su zamo a cikin shiri suke dan fita tarar kafirai yasa malaman fiqh suke cewa yin yaki faru kifaya a duk inda yake ake jin tsoron kada kafirai su wani abu wajibi ne a duk shekara a ringa fita akalla sau daya a shekara litqatiluhum dan ku yake su in ta kunu talamuna in kun zamo kuna jin radadi tajiduna alamal jirahi kuna samun radadin mikin da aka yi muku dan kuna jin radadin mikin da ake muku fa inam ya lamuna ai su ma suna jin radadi kamar talamuna irin yanda kuke ji ai misalakum kamar jin radadin ku wala yajibunu an kitaliku alhali ba sa jin tsoron kafsawa da ku duk da wannan wato abin da yafi dacewa da cewa zai yajibunu na tunda wato marfu'i ne fi'ilin ba mansubi bane ko manzumi shi yasa ba dalilin shafe nunin sai ko in dan tafifi zanzara tafifi watarjuna antum ku dinnan kuna kauna kuna saran samu minan lahi daga wajen Allah minan nasri daga taimako wassawabi da lada alaihi bisa duk radadin da kuka samu na miki duk mikin da aka yi muku ku Allah zai ba ku lada ma la yarjuna abinda su kafiran nan ba sa sare ba sa kauna hum su tunda su ba su yarda da Allah ba ba su yarda da komawa ga Allah ba fa antum taziduna alaihim ashe kenan kun fi su bi zalika da wannan fa in baki an takunu argaba minhum fi ya kamata kenan ashe a ce kun fi su kwadayin kamsa yake kun fi su kwadayin yake fa inna tuqatiluna fi sabilillahi domin su suna yin yaki ne dan taimakawa addinin Allah wa hum tuqatiluna fi sabilillahi goti su ko suna yin yaki ne a tafarkin shaydan fa antum ahqu bi shaja'ati kun bi cancantar sadaukantaka wal kudumi da iya zakkewa abokin gaba a tare abokin gaba alaihim fi akansu wa kana Allah ubangiji subhanahu wataala bai gushe ba aliman masani ne da kulli shay'in da komai ya san kowane abu ya san halin da bawan sa yake ciki hakima wa nifi sunihi a cikin duk abin da ya tsara duk abin da Allah ya tsara ga halitta to akwai hikima a cikin sa wasa raka da Imatu ibn Ubay riqin dira Imatu dan Ubay riqo shi da Imatu din da'in ana fadar sa ko da kisra da Imatu ko da rafa da Imatu ko kuma da Umatu a fada da rufa duk daya ne dan Ubay riqo wato shi wadda Imatu din na minal ansari daga cikin mutan Madina ne min bani zafari daga banu zafari wa ya saci dir'an sulke wa haba a haya aje ta inda yahudiyya a wajen wani ba yahude fauji da inda ku aka samu sulken a wajen ba yahudan farma hudi mata biha ne mace ce ai da mun ba yahudan ne yasa ta wa halafa ya ringa rantsara da shi ibatu annahu ma saragaha cewa shi bai satar ba fasala qawmun muhannabiyya sallallahu alaihi wasallam mutanen imatu suka roki annabi sallallahu alaihi wasallam annahu yajadulu anhu cewa ya kare imatu wai bari'uhu ya kubutar da shi fa nazala sai aya ta sauka wato sarakar dira ya saki sulken daga gidan makotinsa shine ka tare to ga sulken yana cikin wata wani buhun da yake akwai gari a cikin sa sai zamo garin yana fadowa daga jikin sulken duk inda aka yi da sulken sai zamo garin da yake nuna alama fattuhima bimatu biha aka tumci da cewa ko shine ya sata saboda an bi garin daga inda aka aje buhun nan an ga garin ya tafi har ya shiga gidan Imatu a to ya me ya kawo wannan garin daga inda aka yi satan nan gidanka ba kai ka dauka ba sai ya rantse da ƙarya cewa shi ba shine ya dauka ba cewa shi bai san ma maganar sulken nan ba ya kasance ya ba da ita ajiya wajen wani bayahudi ana ce da bayahudan nan Zaid ibn Sami ne masu sulken suka ce bara mu ci gaba da bin gurbin garin nan
fatatabba'uhu suka bi gurbin garin har ya kai gidan wannan ba Yahuda, sai ya bada labari cewa wannan silke da aka gani ba nasa bane, amma da mutune ya kawo masa ajiya. Kawu mutanen ba Yahuda nan suka sheda masa cewa silken ba nasa bane, da mutune ya kawo ajiya. Sai mutanen da mutu suka ce mu tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu sheda cewa ba Yahudan shine sarif barawa. Suka tafi suka sheda ta ƙarya, amma ba su bayyana cewa da niyyar ƙarya suka yi ba. Kadiwunfi abinda zai suka a cikinsu bai bayyana bale rasulullah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Fahamma manzo Allah ya nufin ya yanke hannun ba Yahuda, shine sai wannan aya ta sauka. Dimata sai manzo Allah ya nufin ya yanke hannun Dimato, sai Dimato ya gudu Makka ya ridda, sai ya huda wani bango don ya saci kayan masu bangon, sai bangon nan ya hado masa famata murtadan ya fadi ya mutu yana mai ridda. Wato shi Dimato mawaki ne, wato yana yin waka, yana zagar ko yana fadar wasu abubuwa na musulmi. To musulmi da yawa sun gano cewa shi Dimato shine mai yin wannan, amma an faɗa sai ya ce ƙarya ake masa shi ba shi yayi ba, ai mutanen Makka ne ko Yahudawa ne suka yi wagen shi faɗa yayi kawai. Shi ne amma yake cewa awa kullama qala rijalu qarimatan qasidatan arimu wa qala ibn al-ubay riqi qala ha, ashe haka za a yi duk sanda maza mawaka suka faɗi ƙasida sai su dinga ja da baya su ce wai ibn al-ubay riqi ne ya faɗa? To dama shi ya kasance munafiki ne kwarai. To wannan wato da aka kama shi aka tabbatar ga inda ƙarshen ta zama, kuma wannan yake nuna adalcin musulunci, cewa kowa a musulunci lalle zai gamu da adalci, domin wayannan wanda aka ce sun yi satar Yahudawa ne, amma kuma tare da haka Qur'ani ya sauka da kare su tunda ba su yi ba. Shi yasa wanda duk bai laifi ba, ai ba daidai bane a ce za a dangana masa laifin, ba daidai bane ko da yana da wani laifin, amma dai laifin da bai ba kada a dora masa. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'i, mutum iyaka laifinsa zai dauka, baya daukan laifin wani. Shi yasa a ce za a dora wa mutum laifin wani, ai ba daidai bane a dora masa iyaka laifinsa ya dauka, amma ba a dauki laifin wani ba. Duk irin laifin mutum kuma, duk irin laifin mutum a iyakance iyaka laifinsa a dora masa, amma ka a nema a yi masa karime a ce to tunda yayi wancan ma ai shi wannan ko shine zai wannan, a'a sai a tabbatar, in ba tabbatar ba a dauka ba shi yayi laifi ba. Wannan abinda Qur'ani yake koyar mana shine wato al-adlul ijtima'i, adalci a halayyar zaman jama'a, a nuna adalci a halayyar zaman jama'a, kada a ringa daukar laifi ana dora wanda bai ba. To inna anzalna ilayka alkitaba, ubangiji ya saukar da ayoyi hakika anja.
To inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima.
Inna anzalna ilayka alkitaba, ubangiji ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika mu ne muka saukar da qur'ani zuwa gare ka. Littafin da yake ko wani littafi ya tsamsa sunan littafi, domin shine ya cika a matsayin littafi. Zalikal kitab bil haqqi, mun saukar da shi gare ka ko da gaskiya? Saukarwar da gaskiya ba wai dan wasa ba. Litahkuma, me yasa aka saukar ma da qur'anin? Dan kai hukunci bainan nasi, tsakanin mutane. Bima arakallah, da abinda Allah ya sanar da kai shi, da abinda Allah ya sanar da shi da kai shi a fihi a game da wannan. Wala takullil ha'inina hasima, kakka zamo mai karewa ga ha'idai masu ha'inci, kakka zamo masu karewa ga wanda suka yi ha'inci. Muhasiman anhu, ka zamo kana mai husuma daga gare su. Wato yanda Tirmidhi ya rawaito hadisin nan da Hakim daga Qatada ibn Numan, yace akwai mutanen wani gida a cikin mu wanda ana ce da su Banu Ubay rike, akwai Bishiru, akwai Bashiru, akwai Mubashiru. Shi Bashiru din ya kasance mutum ne munafiki, yakan faɗi wake yana zagin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam da shi, sannan ya ringa danganawa ga sashen Larabawa, yace ce wani ya ce kaza sun kasance su Banu Ubay rikin dinnan mutane ne da suke cikin talauci kware tun zamanin jahiliya har musulunci yazo. Mutane a Madina abincin su shine dabino da sha'ir, shi yasa inji ka tare to Amina Rifatun Zaidin ya sai kaya wato na gari da aka kawo ya sanya shi a wata rumfa tasa wanda a wajen da makami da silke da takobi. Shikenan da daddare aka huda rumfar, aka ɗebi abincin, aka ɗebi makamin nan. Da gari ya waye sai amman nan nawa ya zo waje na inji kata da to, yace ya dan uwana ka gajiya amman sata. Daren nan da yace amman sata an huda rumfan mu, an tafi da abincin mu da makamin mu. Shi yasa wato muka ringa bincike a gidaddajin da suke na makota, aka ce muka ce aka ce da mu an ga Banu Ubay riƙin da daddare sun kunna wuta. Lalle kuwa ko abincin nan naku ne suka da suka sato suka zo za su dafa da daddare. Aka tambaye Banu Ubay riƙin, sai suka ce ai su ba haka ba, ai su ba haka ba, cewa wato wanda ya muku sata ba wani, ba wani wanda za a ce ya muku sata sai Labid ibn Salim, wanda shi Labid ibn Salim mutum ne wanda yake an san na kirki ne, na kirki ne. Da Labid ya ji wannan magana sai zare takobinsa yaje yace ni za ku ce na yi sata, to wallahi sai na yi kace-kace ku da takobin nan, na yi kace-kace da ku da takobin nan, ko kuma ku bayyana waye ya sata. Sai suka ce a'a ka tafi ka bamu waje, ai ba mu ce kai kai sata ba. Wato dai a ƙarshe aka gano cewa dai lalle su Banu Ubay riƙe dinnan su suka sata. Sai ki Rifa'atu ya ce da ɗan uwansa Katada, ka je wajen manzon Allah ka faɗa masa cewa ga Banu Ubay riƙin sun mana sata. Katada ya ce sai na je wajen manzon Allah na ce ya Rasulullah ga wasu mutanen gida a cikinmu, mutan wani gida a cikinmu wanda yake wawaye ne, sun je ɗanfar Amina sun huda sun ɗauka makaminsa, sun ɗauki makaminsa da abincinsa, amma mu abin da muke bukata ba ta abincin muke ba, su je abincin da suka ɗauka su ci gaba da ci, amma dai makamin su dawo mana, su dawo mana da makaminmu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bala zan bincika. To da Banu Ubay rikin suka ji an je wajen manzon Allah an kai karasu, sai suka je wajen wani mutum a cikinsu suka ce ya kamata ya tashi ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare su. Shine sai ya je tare da jama'a mai yawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace da manzo da shi da mutanen da suke tare da shi, ya Rasulullah kaga ta dun umani da shi da amman da ammansa dan uwan ubansa sun yi nufi zuwa mutanen wani gida, gidan da yake musulmi ne, mutanen kirki ne, amma sun ce sun musu sata ba tare da wata hujja ba, ba wani dalili akan haka. Sai na Katadatu ya ce sai na je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce Katadatu yanzu kai ne za ka yi nufi zuwa mutanen gida, mutanen gidan da suke na kirki, mutanen musulmi, ka ce sata suka yi muku. Abin inji Katadatu da manzo Allah yake wannan magana sai hankali na tashi, na koma gida na je na faɗa wa Amina. Sai Amina ya ce to Allah dai shine zai taimaka mana, Allah shine zai taimaka mana. To ba dade ba sai Qur'ani ya sauka da wannan ayar inna anzalna ilaykal kitaba litahkum bainan nasi bima arakallah wala takullil ha'inina hasima. Kakkace zaka kare masu ha'inci, kakkace zaka kare masu ha'inci. Wannan magana ana yi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ta shafa al'umma daga baya, kowa ya shiga a ciki, musamman a yanzu wanda sai a samu azzalimai ko masu cutar jama'a, amma wani dan suna dan kyautata masa ko suna yi da shi tafiyar su ta suna tafiya da shi ya ta kokarin ai sai ya kare su, kaga ya zama kenan lil ha'inina hasima. Haƙin musulmi ya tsaya tare da gaskiya a duk inda take, kada ya damu, ya tsaya da shi yanda Allah ya umarce shi, ko yaushe yana tare da gaskiya, yana tare da masu gaskiya. Duk wanda yake ba mai gaskiya ba to kowa ya nasa, kuma ko me yake masa ya nuna masa cewa gaskiya dai gaba take da shi. Shi ya gwammace a ganshi tare da gaskiya fiye da a ganshi tare da wani duk abin da wani zai masa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqina. So da yawa abin da yake sa mabannata suke ci gaba da bannar su shine ana ji ana gani suna bannar amma kuma a ringa saurara musu kuma a ringa neman kokarin kare su wannan zai sa su ringa ganin to ko abin da suke ma ai daidai ne tunda gashi ana samu ma wanda ake ganin ai manyan mutane ne suna kokarin kare su suna kokarin kare su alhali ba haka tsarin musulunci yake tsarin musulunci shine duk wanda ya bar gaskiya to kai ka bashi ka tsaya tare da gaskiyar Allah yana tare da masu gaskiya Allah yana tare da masu gaskiya to ka tsaya tare da wanda Allah yake ci tare da su to wastaghfirillah
wastaghfirillah inna Allaha kana ghafurur rahima
kai nemi gafarar Allah mimma hamamta bihi daga abinda kai nufin aikatawa na daga kare du'imatu ibn Ubay rike inna Allaha haqiqa ubangiji kana ghafurur rahima bai gushe ba mai yawan gafara ne mai yawan jin kai da sanda bawa ya nufin aikata abinda ba daidai ba to ya gaggauta komawa ga Allah ya nemi gafarar Allah tabaraka wa ta'ala shine maganin haka ya nemi gafarar Allah tabaraka wa ta'ala sai zamo ya kankare abinda yake da wannan nufin nasa mummuna ko shi mummuni abinda ake bukata ya zama nufin sa kyakkyawa ne nufin sa alheri amma in ya faru yayi nufin abinda ba daidai ba ko ya kudace zai abinda ba daidai ba to maganin haka shine ya koma ga Allah ya ta neman gafara domin ubangiji mai yawan gafara ne ga duk masu komawa gare shi mai yawan jin kai ne ga duk wanda suka tuba zuwa gare shi
wala tujadil anil ladina yakhanuna anfusahum inna allaha la yuhibbu man kana khawana nasima
wala tujadil ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakkace zakai jayayya anil ladina tanuna anfusahum daga wanda suke ha'intar kawunan su yakhununaha suke ha'intar kawunan su min ma'asi da saban Allah li anna wa bala hiyanatihim alaihim domin sakamakon ha'incin da suke ga kawunan nasu zai koma kansu ne mummunan sakamako yana nan yana jiran su wato kamar shi da matudin da mutanen sa to inna allaha haqiqa ubangiji la yuhibbu baya san man kana hawana wanda yake mai yawan ha'inci kasiral hiyanati mai yawan ha'inci abinda sa kasanta su da yawan ha'inci da annahu wa qad minhum hiyanatun kasiratu domin an samu ha'inci mai yawa daga banu ubay rikin din da farko as-sariqatu sun yi sata sannan na biyu sun tuci ba yahudi suka ce ai ba yahudi ne sata ba su suka yi ba sannan rantsuwar da suka yi da ƙarya sannan suka bada shaida da ƙarya in kace abun hukuntawar ayar asulul hiyarati ai wai Allah wanda baya so kawai shine wanda ya yi ta ha'inci amma wanda yake ha'inci dan kadan kenan shi bai fita daga san Allah ba tare ko da cewa ai mai ha'inci duk kankanta ha'incin da yake Allah baya san sa sai a baka amsa wannan abin da yasa aka kawo sigar mubalaga aka ce hawana ana duba ne liman nazala fihim ga wanda aya ta sauka game da su shine daimatu da shi da mutanen sa abin da yake ya afko ka sun yi ha'inci kiyanatin kasiratan sun yi ha'inci mai yawa kiyanatin mansubi ne shine sunan anna amma za a yi masa nasba da kasra wa ma bi tawa alifin qadrumi'a yuksaru fin jarri wa fin nasbi ma'a kasiratan ko shi tunda sunan mufradi ne za a yi masa nasba da fata to ubangiji ba ya san masu yawan ha'inci masu yawan sabo ayu aqibuhum ai ya nemi sa azaba tafsirul li adami ma batillahi lahu wannan an fassara abinda ake nufi da cewa Allah ba ya san nasu ma'ana Allah ba ya san nasu yana musu azai musu azaba
yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum id yubayituna ma la yarda min al-qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita
yastahafuna munafiqan koyaushe kokari suke su buya a wajen aikata munanan ayyukan su ai daimatu wa qaumuhu da mutanen su suna buya haya'a nan suna jin kunya minan nasu daga mutane abinda suke ba mai kyau ba ba sa yadda mutane su kama su cewa suna aikatawa saboda me suna jin kunyan mutane suna jin kunyan mutane wala safuna minallahi alhali ba sa jin ba sa neman boyewa daga Allah ba sa jin kunya Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa wanda ya cancanta shi a ji kunyar sa to shine ba sa jin kunyar ta sa wanda ko ba a ji kunyar sa ba a wani gurin sa bai zama ba laifi to amma shi suke kokari su ji kunyar daga gare shi da su ne mutane. Shi da musulunci asali ya zo da cewa a ji kunya daga Allah. Jin kunya daga Allah shi ne kan gaba a wajen kunya. Ba wai zama ko yaushe yana jin kunya kada Allah ya ganshi ya bar wani abu da Allah ya umarce shi ya zo da shi. Ba wai zama ko yaushe yana jin kunya kada Allah ya ganshi yana aikata wani abu da Allah ya hane shi daga aikatawa. To wannan shi ne kan gaba a cikin jin kunya.